This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da niya da download da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya.
Na tsakiya suka zo su kai kone-kone gidaje gaba ɗaya. Kaga ba za mu iya sani a kowa ya fita a firgice a gudu.
Wani wanda ya gudu daga harin da waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai kubla kusa da Madagali, jihar Adamawa.
Wani mahaluki a ce wata da ya isa ya tashi wani daga wani ɓangare a wannan ƙasa.
Hukuma ta ɗauki matakin ladabtar da duk mutumin da zai hito da irin wannan magana, domin Allah da ya haɗa ƙasar nan ba wani mutum guda da ya zo don magana shewa ce wannan ƙasar.
Wasu shugabannin ƙungiyar Me Yace Allah ke mai da martani ga surutan da wasu suke cewa a hana Fulani yin kiwo a kudancin ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa wata kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar Nijar ta yanke hukunci akan shugabancin jam'iyyar MNSD Nasara, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA a taƙaice ta kama wani mutum. Waɗannan rahotanni suna daga cikin abubuwan da za mu gabatar a yanzu.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani kusa a wakilan majalisun dokokin Rasha ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da rigaku daga fagen daga da ake yi a gabashin Ukraine za su shiga sahun sojojin Syria fafata da ƙasar take da ƴan ISIS da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a Sham. Admiral Vladimir Komoyedov a magana da yi da kamfanin dillancin labarai na Rasha da ake kira Interfax jiya Litinin ya ce da alamun sojojin Rasha za su shiga yakin da ake yi a Syria, sai dai kuma yadda bai ba da wani jadawali na sa'ar da lokacin sojojin za su shiga yakin ba, kuma zuwa yanzu dai fadar Kremlin ta shugaban Rasha ba ta ce uffan kan batun ba. Furicin ɗan majalisar dokokin yana zaman martani ne ga rahotanni da ba a tabbatar ba cewa an gama yakan sa kai daga Rasha a fagen daga suna aiki tare da sojojin Syria. A gefe ɗaya kuma ƙungiyar tsaro ta NATO ta nemi Rasha ta yi mata bayani bayan da hukumomin Turkiyya suka ba da rahotannin cewa jiragen yaƙin Rashan sun yi kutse cikin sararin samaniyarta da ke arewacin Siriya, cewa suna su kuma cewa abinda suke yi shine auna muradin 'yan ta'adda a yankin. Wani babban jami'i a Moscow ya aza laifin hakan kan rashin kyawun yanayi a zaman dalilin kutsen.
Jiya Litinin, Amurka da wasu ƙasashen da ke yankin Pacific suka cimma yarjejeniya akan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya. Yarjejeniyar da ake kira Trans-Pacific Partnership ko kuma TPP a taƙaice gagarumar nasara ce a fannonin manufofin harkokin ƙasashen waje ga shugaba Barack Obama. Ko da shige babu tabbas ko majalisar dokokin Amurka za ta amince da ita. Shugaban ya ce yarjejeniyar ta nuna irin abubuwan da Amurka suka yi amanna da su, kuma daidaiton zai bai wa ma'aikata a nan Amurka damar samun ci gaba. Mr. Obama ya ce Amurka ba za ta kyale ƙasashe irin su China su rubuta ƙa'idodin cinikayya ga tattalin arzikin duniya ba. Ya ce tilas su rubuta waɗannan dokokin tare da kafa minzani mai ƙarfi na kare ma'aikata da kuma mutunta muhalli. Masu fashin baki sun ce wannan yarjejeniyar za ta iya takawa bunƙasar da tattalin arzikin China ke yi birki, ƙasar da yanzu tattalin arzikinta shi ne na biyu a girma a duniya. An ɗauki shekaru 7 ana gudanar da shawarwari, a wasu lokutan ma muhawarar na zama mai zafi kamar a kammala. Har yanzu da sauran bayanan da za a fitar nan gaba.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomi sun sakarwa jami'an tsaron ƙasar mara yayin da suke tunkarar karuwar tashi-tashin hankula daga Falasɗinawa. mun kyale jami'an tsaro su dauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kulaben da aka dura man kananzir ko wani su sannan aka cinna wuta, inji Netanyahu jim kadan kamin a fara taron majalisar ministocin kasar kan batun tsaro jiya Litinin. Da Martini yace za a hanzarta rusa gidajen yan ta'adda sannan za a daure waɗanda ake zargi da ta'addanci ba tare da an gurfanar da su gaban kuliya ba. A halin da ake ci kuma shugaban yankin Palestina Mahmud Abbas ya gana da shugabannin tsaro na yankin a jiya Litinin. Yana mai kira gare su cewa su dakile karuwar tarzoma kuma kada su kyale takalar gwamnatin Isra'ila ta shafi ayyukan su. Al'amari na babanan a jiya Litinin dakarun Isra'ila sun harbe su kashe matasan Palestina biyu waɗanda suke harbi da duwatsu a yammacin kogin Jordan. Hakan nan jami'an tsaron na Bani Yahudun sun kama Palestina biyar dangane da harbe Yahuda bin mutum da matarsa. Rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ta yi tsanani cikin makon da ya gabata musamman kan masallacin Al-Aqsa wanda Yahuda suke kira Temple Mount.
Labaran duniya kuka gama ji. Wasu waɗanda ake zaton yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari garin Kubla jihar Adamawa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya aiko da rahoto.
Rahotanni da mashaidun gani da ido na cewa baga harbin kai mai uwa da wabi da yan bindigan suka ta yi, hakanan kuma sun kone gidaje kamar yadda wannan da ya tsira da kire yake cewa.
Dare yaran nan suka zo mana kauyen mu anan a Kubla. Suka zo suka suna tukune kuma tsakanin mu da nan madagalin bai wuce kilomita uku ba da sota, kuma ta bayanan zuwa wani gari ana ce mishi Magar kuma bai wuce kilomita biyu ba. Nan tsakiyar suka zo suka yi kone-kone gidaje gaba daya. Kaga ba za mu iya sani a kowa ya fita a turkice a gudu ya barka yanzu ma daga maraban muji ne ke buga maka wannan waya.
Ha, ba tura jami'an tsaro ta wurin bane ko
akwai jami'an tsaro na ga maka kilomita uku ne tsakanin su da nan kauyen zuwa madagali cikin garin madagali a baya kuma kilomita biyu a tsakiya ne suka zo suka yi to wannan abin da ya ba mu san wannan lamarin ba mu dai muna neman dauki dai gaskiya ai akwai wani kauye kasa da mu kilomita biyar ne zuwa wani gari ana ce mishi Galta kasa da Lain wannan yaran suke kilomita biyar ne da tekuna suke zuwa
kamar mutane nan suka kashe ko kuma wani irin barna suka yi
kashe mutane kan ba zan iya faɗi ba tunda ko ba a firgize ya fita.
Duk dai kokarin je daga bakin jami'an sojin da ke kula da yankin abin fa ya tutura don ko na ta buga wayan kakakin runnan soji ta 23 da ke yola kafin Jafar Nuhu to amma wayarsa ba ta shiga, hakanan kuma na aike masa da sakon karta kwana. Mahal lokacin aiko da wannan rahoto ban ji daga gare shi ba, to sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar madagal da mijikan Mr. Aimu Kamale ya tabbatar da wannan sabon harin da aka kai.
Kowane rana kowane lokaci ana kan kawo hari ana shiga madagali ana kashe-kashe ana kone-kone. Mu a gaskiya addanna mu ana kashe mu ana kuna mana gidaje, amma kuma a faɗa gaskiyar ma akan ana yi mana ma ba mu ga sojojin Najeriya suna yin ba.
Cikin kwanakin nan dai ana ta samun harin sarikar noke a wasu sanjar Adamawa musamman a yankunan da ke makwabtaka da jihar Borno, batun da gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Jibril ya ce ana ɗaukar mataki.
Gwamnati kamar yadda mu abinda muka iya yi ka san muna haɗa kai da sojoji da kuma federal government akan yadda za a yi a taimaka wa yana, kuma mu gwamnati dai suna tsaye muna haɗa kai da su mutanen sojoji da sauransu muna duduba da kuma mutanen vigilante inda suke taimaka mana wancan irin na madagali dinnan.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Sanato Bindo Jibrila Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya daga inda wakilin sashen Hausa su lemu mini Barme ya aiko da rahoton cewa bayan an shafe shekaru biyu ana yin shari'a wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Yaman ta yanke hukunci akan shugabancin jam'iyyar MNSD Nasara.
Irin yadda magoya bayan Sani Umaru ke murnar nasarar da suka samu kenan jim kadan bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta bayyana hukuncin da ta yanke a game da shari'ar da ta hada su da bangaren Albade Abuba yau sama da shekaru biyu kenan. Abdulkadiri Tijani jigo a bangaren Seni Umaru dake bayyana farin cikin sa cewa yayi kofa bude take ga waɗanda ke tunanin komawa gida.
Farko zan mu Allah godiya da ya gwada mu wagarana inda alƙalan ƙasar suka dauki dokokin ƙasa suka karanta gaskiya. Sun tabbatar da cewa MNSD mu ne jagoran kuma matakan da aka doka da dangance da wa'ancin abukan hamayyar mu mun yi su cikin ka'ida kenan sai mu ci alhamdulillah nan da dan lokaci kadan za mu ta haya zabe yau ba wani bangare bane yau nasara ba son bangare a mu rana ce ta horon ciki kuma kowa ya san MNSD babban jami'a ce mai al'adu mai dokoki wanda duke so shi dawo ya san hanyoyi yanda kamata abi a dawo cikin wannan jami'a.
Sakataren watsa labarai a bangaren Albade Abuba Alhaji Ibro Ayuba na mai cewa sun yi na'am da wannan hukunci.
Babu wani ja saboda ai shari'a rikice ma guda hudu jayayyar ta yi yawa kuma dole kenan a samu sabon nazari da za a yi tun da hanyoyi ga sunan da dama waɗanda aka yi a bi a cikinsu za mu zaɓi guda wadda ta fi dacewa mahi a ala gare mu babu abin da za a ci a bai yiwa. Me zai hana a zamna da sunan siyasa tun da in ba a zamna ba yau gobe zamna za a yi tun da ba a san iriyar da yanayin siyasa yake ba babu wata ƙeya wata gaba wadda ta kai ka ci tsakankanin 'yan Nijar a ce ba a yi zamna.
Wasu rahotanni sun ce bangaren na Albade Abuba na gab da kafa wata sabuwar jam'iyyar siyasa to amma suka musanta hakan. A watan Agustan shekarar 2013 ne rarrabuwar kawuna ta kunno kai tsakanin bangaren Sani Umaru da na Albade Abuba bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana shirin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule. To kafin ku je da hukumar NDLEA ta kama wani da ke kokarin fataucin miyagun kwayoyi a shakata da wannan waka tukunna. Wakilin sashen Hausa a birnin Iko Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoton cewa hukumar NDLEA ta kama wani.
Shi dai wanda aka kama dan Najeriya ne mai suna Ayola Ayodeji Adebayo da ke zaune a kasar Afirka ta Kudu kuma ya boye kwayoyin samfarin metafetamin ne a wata jakar hannu da ya yi yunkurin ficewa da ita zuwa kasar Afirka ta Kudu. A hira da na yi da shi ta wayar tarho shugaban hukumar ta NDLEA Alhaji Ahmadu Giya ɗaya ya ce yanzu haka hukumar ta baza kwaminta domin kama masu safarin muggan kwayoyi akan iyakokin kasar na jiragen sama da na ruwa da kuma na ƙasa musamman a watannin ƙarshe na wannan shekara. Haka kuma shugaban hukumar ya ce yanzu haka suna neman wasu ma'aikatan hukumar guda biyu bisa zargin tallafawa masu safarin muggan kwayoyi da aka kama a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Enugu.
Akwai ma'aikatan guda biyu wanda suka ruwa suka yi saki a wannan babban laifi din kuma tun daga ran da aka kama su sauran ma'aikata din to sai su waɗannan guda biyu din suka ban zuwa aiki kuma har yau ba su zuwa aiki din ba saboda sun san su ga hannu a cikin wannan laifuka din.
Ko a kwanan baya ma dai hukumar ta NDLEA ta kama wasu mutane shida da ke kokarin haɗe dalar Amurka har 156 kuma na tambayi shugaban hukumar inda aka kwana game da mutanen.
To an kama su kuma mun samu kuɗi ɗin an tura su ga EFC su ci gaba da bincike.
yace mun kama su kuma mun mika hukumar EFCC ganin cewa laifukan nasu ya dace ne da hukumar ta EFCC. Shugaban hukumar ta NDLE ya ce matakin gwamnati da babban bankin Najeriya CBN wanda suka dauka na takaitawa da kuma bin sahun kudaden kasashen waje da na cikin gida ya taimaka wa hukumar ta NDLE matuka wajen dakile ayyukan masu sufurin muggan kwayoyi a cikin gida da kuma kasashen waje.
Ai ba karamin taimako ne ya mana ba, saboda ainihin gaskiya a Najeriya ne kawai za su irin waɗannan abubuwan suna faruwa ko ba a wani abin da aka yi, ba za ka iya hakan da kasashen waje ba, kuma ba kasashen Turai ba. Tun lokacin da aka fara yakin ƴan-ta'adda din nan.
Ya ce irin wannan mataki ne kasashen duniya suka dauka, abinda kuma ya taimaka wajen dakile ayyukan 'yan ta'adda da masu safarin muggan kwayoyi. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos a Nigeria.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, bayan da aka sace Dattijo Olufalaye, tsohon sakataren gwamnati, wasu daga kudancin Najeriya ɗin sun yi ta kiraye-kirayen cewa ya kamata a hana Fulani yin kiwo a kudancin ƙasar. To, kungiyar mai ta'alla ta mai da martani, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya aiko.
Kungiyar makiyaya ta mai ta'alla ta ce akwai sake, saboda babu wani mahaluki a ce wata da ya isa ya tashi wani daga wani bangare a wannan ƙasa. Ardan Zuru Alhaji Muhammadu Kirwa shine ya kira taron manema labaru a garin Kaduna, inda ya ce ya kamata ma dai hukuma ta ladabtar da waɗanda suka yi kiran ganin an koro Fulanin.
Duk wanda ya kirkiro wannan magana na cewa a kori Hilani daga kudu a mai da su dawo arewa, to kamar wata hitina ce wadda aka dade da mantawa a Najeriya yake son ya tada ita. Saboda Allah ya ga dama ya hada Najeriya kabilu daban-daban, mun hi kabila kusan 300 a Najeriya. To kasar da ke da sama da kabila 300 ba dalilin da wata kabila guda za ta hito ta ce a kori wata kabila saboda ra'ayinta ko kuma biyan bukatarta ko kuma wani abu da take ganin cewa shine zai zama mata maslaha. Ita ƙasa tana tahiya ne bisa ga doka, saboda haka duk wanda ya kauce ma doka, ko bahilla ce ne, ko bayarbe ne, ko inyamuri ne, ko wane ne, doka tana iya maganin shi. Saboda haka ni a gare ni damuwata shine hukuma ta dauki matakin ladabtar da duk mutumin da zai hito da irin wannan magana, domin Allah da ya hada kasar nan ba wani mutum guda da isa da ya zo don magana shewa ci wannan kasar bai isa ba.
Hakanan Alhaji Muhammad Kirwa ya ce wannan mataki da ake son dauka fa da mutanen arewa ake, ba Fulani kadai ba.
Kada mutanen Najeriya su dauka cewa wai bahilla ce dai ne ake kokari, ƙarya ne. Magana arewa ce, ba magana bahilla ce bane, domin Hausa Fulani ne. Akwai wanda yana da shanu ba bahilla ce bane kuma yana cin wajen kiwon nan. Saboda haka wannan matsala ta mutanen arewa ce gaba ɗaya, idan aka ce a koro wata kabila daga kudu ta dawo arewa, da Bahaushen arewa, da Inyamurin arewa, da Bayarben arewa, wanda ke zaune arewa, duka matsala ga ta shaye su. Amma tunda an danganta magana da bahilla ce, to babu shakka duk mutumin da ya ce zai taba a kabilar Fulani, to kungiyar mai ta Allah shirye take ta kalubalanci kowa ne ne shi.
Shi kuwa magatakardar kungiyar ta miyar ta'alla Alhaji Baba Usman Gildama cewa ya su ma kam suna cikin damuwa akan abin da ya faru da Olufalaye. Sai dai fa duk da haka ya ce ya kamata a sani su ma Fulani ba tsira suka yadda irin wannan sace-sace ba.
Wani abu da ya faru da babban dattijo na ƙasa wanda ya yi sakataren gwamnati na ƙasan tarayya gabaki ɗaya, mu kanmu ya tayar mana da hankali. Faɗin cewa kuma Fulani makiyaye ne suka yi, to wannan ba mu iya cewa komai. Idan shi ɓata gari babu inda ba a samun shi, za a same shi cikin Fulani, za a same shi cikin Yarbawa, za a same shi cikin Inyamurai da sauransu. Abu bai faruwa ka tare jinsi gabaki ɗaya ka ce su suka aikata wani al'amari. In ba ka manta ba, mu kanmu a ƙungiyance kenan na miyar ta Allah, chairman ɗinmu na kogi sace shi aka yi bayan mu an biya diya har yau ba mu san ma inda yake ba kai wannan al'amari ma da yake faruwa babu wanda ya fi tabawa fiye da Bafulatani a kullum ana daukan mutanen mu a daji a biya kuɗi a sake su to amma kaga da yake kananan mutanen da yake faruwa da su ai abin bai foto fili ba sai yanzu da aka taba wani to abu ne wanda ya shafi tsaro na zaman lafiyan kasa baki daya addu'ar mu ita ce anan wannan gwamnati Allah dai bata nasara akan magance dukan al'amarin tsaro na kasa
ita dai maganar ganin an koro Fulani daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya ta taso ne biyo bayan sace tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon ministan kudi Chief Olufalayan da yace lalle Fulani ne suka sace shi Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
labarin zuciya ina marra kuma ina tunani na rufe sunan saka a zuciya ciki na kulle na bin soyayya da radadi sun sana sulali labarin zuciya a tambaye fuskata fada a sanadi na so soyayya na afka kukan zuciya
Muna tafe da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. To amma da farko ga wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko akan muradin wannan karni.
A daidai lokacin da muradin karni 8 na MDG ke shirin kawo ƙarshe cikin wannan shekara ake kuma haramar shiga sabbin manufofin ci gaba masu dorewa na SDG matsalar mutuwar mata masu juna biyu a kasashe masu tasowa irin Najeriya har yanzu na nan daram Dr. Amina Zakari wata ƙwararriyar likita ce da ke nan babban birnin tarayya Abuja
a zahiri mutuwar mata ya ragu amma a takarda bata ragu ba saboda matsalolin da suke sa mata mutuwa har yanzu suna nan yanda suke dama sai dai a ce sun dan improving a waɗansu wurare har yanzu a shekara zaka samu a duk duniya mata wajen 1500 suna mutu a nan namu Najeriya wajen a ce 40,000 a kowane shekara in ka duba ka compare each da can kasashen da suka fi mu ɗaya a cikin wajen 3000 da wani abu ake samu a yanzu nan muna da namu matsalolin da mu ba mu yi la'akari da su ba a Najeriya ka duba cikin kaman birnin Abuja haka muna da asibitoci manya-manya sun yi guda 7 amma dududu yawan mu a cikin city din Abuja ba mu da yawa amma ka koma karkara suna nan dubai amma asibiti kwakwara ɗaya babu
rage talauci shike zama ajenda na farko cikin jerin muradan karni yayin da kawar da talauci ta kowace irin siga a gaba ɗayan sa ke a matakin farko na manufofin ci gaba masu dorewa a halin da ake ciki babban bankin duniya ya ce akwai kimanin mutane miliyan 100 da ke rayuwa cikin talauci mai radadi wato suna rayuwa a ƙasa da dalar Amurka ɗaya a duk rana yayin da ƙarin wasu miliyan 800 ba sa samun isasshen abinci Abbas Adamu Iga wani mai sharhi ne kan muradin karni
in kai maganar yunwa aikin gona zai iya bukatar duk abincin da zamu ci kuma zai iya kawo aikin yi duk mutanen mu da ke tafiya nan sun tawo cira na cikin gari za ta iya tura su kauye su maka noma
su sharhi dai na ganin shirin cimma muradin karni bai cimma cikakkiyar nasara ba kamar yadda Comrade Ibrahim Garba Wala ya shaida mi
wa'annan abubuwan suna da nasaba da irin manufofi da aka shimfiɗa da kuma su wane ne masu aiwatar da su su kansu wane ne ke sa musu ido me kula da abin da suke a ga cewa an cimma wannan abu akwai shi ko babu to wa'annan abubuwan in fa a dauke cin hanci da rashawa ba ina tabbatar maka mutum ɗaya zai wuce duk kudin da aka turo ba ta millennium ba ha ita sustainable development
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu
Assalamu alaikum, mai magana Hajiya Ogurgu Garo, mai trader a kasuwar Alaba Lagos, Nigeria. To manyan kungiyoyi guda biyu a Benefere da kuma ACF ya kamata ku sa hankalin ku sa. Kungiyar Bawa Zalla bai kamata ba don waɗansu kaɗan daga cikin al'umma sun kulefi sai ku al'umma sun goro. Ko kuma kungiyar Arewa da Tawan Arewa ya kamata ku daina goyon bayan zalunci. Duk wanda ya yi ba daidai ba ku bari doka ta aiki a kansa. Hakanan shugaban ƙasa Buhari, sakaci ba naka ba ne, bai kamata ba ka zura ido irin wannan arna tana faruwa, domin wannan abin shi ya kai lokacin mulkin Babangida haddasa fitilu na kashe-kashen rayukan al'umma, rashin adalci, cewa idan wani ya yi jam'iyyar mu daya ko bangaren mu daya ko addinin mu daya, inda ya yi laifi a kyale shi, ta gari abin da ya kai mu Najeriya tun tubatar jama'a sun mutu a sakamakon rashin adalci na shugabanni. Ya kamata Buhari duk wanda ya yi, ko da ɗan Arewa ne ko ɗan Kudu ne ko Musulmi ne ko Kirista ne, in sai ya taka dukan ƙasa ya kamata ka rinsa ido ka hukunta shi, domin wannan shi ne zai kawo zama lafiya a Najeriya. Don Allah, domin mun kai mun gaji da wannan kashe-kashen rayukan da ake a Najeriya, duk wanda ya laifi kar a rangwanta mishi. Ya kamata ka zama ɓangare biyu, ruwan sanyi da ruwan zafi. In mutum ya nemi zama lafiya ka zama ruwan sanyi a gare shi, in mutum ya nemi fitina a tafarfasa shi, shi ne samun zama lafiya, domin kaza tana son ƴaƴanta take tattaka su. Me hatara.
To sai takaitaccen labarai da Sabu Imam Aliyu zai karanto.
Wani kusa wakilan majalisar dokokin Rasha ya ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da daga ƙura ga fagen dagar da ake a gabashin Ukraine za su shiga sahun sojojin Syria fafata da ƙasar take da ƴan ISIS da wasu ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasar ta Sham. Admiral Vladimir Komayedov a magana da yi da kamfanin jillancin labarai na Rasha da ake kira Interfax jiya Litinin ya ce da alamun sojojin Rasha za su shiga yaƙin da ake a Syria, sai dai bai ba da lokaci da sojojin za su yi haka ba. Jiya Litinin Amurka da wasu ƙasashe da ke yankin Pacific suka cimma yarjejeniya kan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya. Yarjejeniyar da ake kira Trans-Pacific Partnership da Turanci ko TPP a takaice gagaruman nasara ce a fannin manufofin harkokin ƙasashen waje ga shugaba Barack Obama, ko da shike babu tabbas ko majalisar dokokin Amurka za ta amince da ita. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomi sun sakar wa jami'an tsaron ƙasar mara yayin da suke tunkarar ƙaruwar tashe-tashen hankulawa daga Falasɗinawa. Mun ƙyale jami'an tsaro su ɗauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kwalabe da aka ɗura a mankanan zurko waninsu sannan aka cinna wuta, in ji Netanyahu jim kaɗan kamin a fara taron majalisar ministocin ƙasar kan batun tsaro jiya Litinin. Gwamnatin Congo ta buƙaci a yi zaɓen raba gardama ranar 25 ga wannan wata na Oktoba da nufin yi wa tsarin mulkin ƙasar Koskorima domin shugaba Denis Sassou Nguesso ya samu damar yin tazarce.
To masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatar alheri, a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.